بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام تمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. godiya muke wa Allah madaukin sarki da ya girmama mu ya bar mu a matsayin musulmi kuma ya ba mu dama na azumtar wannan wata mai albarka, sannan kuma ya abuta mu da samun halattan wannan garin Piyau, karamar hukumar Akko local government a jihar Gombe, Najeriya. Kamar yadda malam ya gabatar, kusan mu ba baki bane a nan garin kai tsaye, muna ji a jikinmu cewa mu ƴan gari ne, saboda mun ɗan zo nan ɗin a shekarun da suka gabata. Kuma an zaɓi wannan masallaci, kuma an zaɓi wannan gari ne saboda kyakkyawar mu'amala da kuma mutuntawa da muka samu daga wajen mutanen wannan gari, musamman daga dagacin wannan gari da shi da 'yan majalisarsa da al'ummar gari gaba ɗaya. Kullum in na zo karatu garin nan zan same shi yana tsaye yana jira na zo, ba sai mun zo mun je mun neme shi ba. Muna godiya akan wannan girmamawa, Allah ya girmama ku. Wannan wata ne na zumunci, so babban abin da ya kawo mu din shine zumuncin. Mu zo mu gan ku, ku gan mu, mu gaisa da ku, mu isan muku da wani sako na Allah ko yaya yake, ko da a 'yan mintuna ne kaɗan, wanda insha Allahu ta'ala za mu samu karuwa. A yau ina so zan yi magana ne akan wato gata da Allah ya yi wa ɗan adam da ya sa shi ya rinka bauta masa, bautar Allah, ɗanɗanon bautar Allah, musamman ƙiyamul laili, sallar dare, ko sallar tarawihi ɗin, ko tahajjudi. Zan ɗan kawo mana misalai ne na wasu ayyuka na alheri da ake so mutum ya yawaita yi a rayuwarsa, wanda saboda falala wannan aikin an rubuta musu lada kamar mutum ya yi ƙiyamul laili. In an ce ƙiyamul laili, ibada ce guda ɗaya daga cikin ibadu da ake da buƙatar ɗan adam a rayuwarsa ya zama yana yi, shine sallar dare. Ita ba ta dole ba ce, amma tana da muhimmanci ƙwarai da gaske a wajen Allah. Dan annabi yana faɗa sallallahu alaihi wasallama, afdalus salati ba'da al-fariḍa salatul layl, sallar da tafi kowace bayan ta farilla shine sallar dare. Amma fa ku sani arziki ne Allah yake zaɓan wasu daga cikin bayansa, yake ba su dama su rinka tashi suna yin raka'a uku, raka'a biyar, raka'a bakwai, har raka'a sha ɗaya, har sha uku. Duk lokacin da mutum Allah ya bashi dama cikin dare, ƙarfe uku, uku da rabi, ƙarfe huɗu, huɗu da rabi, kafin a yi sallah asubahi, ya yi ƙoƙari ya gana da Ubangiji. Wannan lokaci lokaci ne mai tsada, kuma da shi ne za mu samu kyakkyawan kusanci da Allah. Daman ba abin da aka yi mu, ba a yi mu don komai ba sai don mu bauta Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah ya ce ban halicci mutum da aljan ba sai don su yi min bauta. To yana daga cikin bauta wa Allah kai bawa ka more wa rayuwa shine ka rinka yawan sallah, kana kusantar Allah. Ku duba abin da ake a sallan nan, in ba Allah ba, ba wanda za a yi masa. Ka kabbara, ka naɗe hannunka, ka yi karatu kana cikin nutsuwa, ba za ka yi waiwaye ba, kai ruku'i, ka dago, kai sujjada, ka dago, kai zaman tahiya, kai addu'a, kai kaza, kai kaza. Wannan duk kana yi wa wani ne guda ɗaya, shine Allah tabaraka wa ta'ala. Ina jin babu wani dan adam da za ka yi masa wannan in ba Allah ba. Yana daga cikin falala da amfani na yin sallah da daddare, yana kankare zunubin mutum. Ma'ana wanda yake yin sallah da daddare, Allah ya taimake shi, yana samu ya tashi da daddare ya sallah, to sallar tana yafe mai zunubinsa. Sannan abu na biyu, yin sallar dare tana hana mutum ya fada a cikin sabon Allah. In ka saba kana yin sallah da daddare, to automatically haka kawai za ka ji ba ka son sabon Allah, sai ga mutum ya samu kariya ta musamman, baya shiga cikin sabon Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Kamar yadda Abu Umam al-Bahili, Allah ya masa rahama, ya yadda da shi, ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallama, yana cewa alaikum bi qiyamil layl fa innahu da'abu salihin qablakum wa qurbatun ila rabbikum wa magfiratun lis-sayyiati wa minha wa manhatun lil-ithm. Wannan hadisin Imam Tirmidhi ne ya ruwaito shi da Ibn Khuzaima da Imam al-Hakim. Sheikh Nasiruddin al-Albani, Allah ya masa rahama, ya inganta hadisin, ya ce hasanun ne li ghairi. Abinda annabi ya faɗa shi ne, ya ku al'ummar musulmi, na hore ku da yin sallah da daddare, ku lazimci yin sallah da daddare. Wannan shi ne aikin salihan bayi, mutanen ƙwari da suka zo kafin ku, wanda suka riga ku suna raya daransu. Kuma da sallar dare ne za ku samu kusantar Ubangijinku. Dukkanmu nan ba wanda baya so a ce yana kusa da Allah. To da wannan sallah ta dare, mutum zai zama na kusa da Allah. Ko sarki ne a garinku fa, a ce kana kusa da shi, abin alfahari ne. Ko gwamna ne a garinku, a ce kana kusa da shi, abin alfahari ne. Ko wani babban attajiri ne a garinku, a ce kana kusa da shi, wani abin alfahari ne. Ballantana Allah, a ce ga abin da za ka yi ya zama kana dab da Allah. Ga kuma mukaffiratun lis-sayyi'at, sallar dare tana kankare munanan ayyuka. Manhatun lil-ithmi, sallar dare tana hana mutum ya yi sabon Allah. Magabatanmu na ƙwarai wanda suka wuce mu, suka samu kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala, ba sa yin sakaci, ba sa wasa da tashi da daddare, ko da ku shafa ido wutari ne su. Amma mu yin mun iya hira, mutum sai zauna a majalisa a dandali sai ya awa hudu, awa biyar yana hira a banza, amma ba zai iya kwanciya da wuri dan ya samu tashi da wuri ya gana da Ubangijinsa ba tabaraka wa ta'ala. Yau daren nan an mai da shi rana, da yawa akwai wanda suka mai da daren su ya zama rana. Mutane sun haramta wa kansu ɗanɗanon ganawa da Allah a cikin dare, sun haramta wa kansu jin ɗanɗanon ibada cikin dare. Mutum ya kashe darensa gaba ɗaya, yana wasa, yana shiririta, hatta kai gama ya kasa tashi sallah asubahi. Asubahi ta gagari mutum, babu asarar da ta wuce a ce musulmi ya tashi ya kasa samun sallah asubahi wai sai da rana zai yi sallah. Iya masifa ta isa sallar rana, kana musulmi. Yanzu inda wani abu ake zuwa ake rabawa da asubahin nan a masallaci, wani abu mai dan bargo-bargo da romo-romo, ai kaga yanda za a cika masallaci. Wani sai ya riga wani. Amma abinda Allah yake bamu ya fi kuɗi. Wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai ma ya gaya musu haka. Kuɗi ne aka samo daga Bahrain, dukiyar musulunci daga Bahrain. Tun a zamanin Annabi aka kawo da yawa wanda na musulmi ne, baitul mali za a sa. Sahabbai da suka samu labari ai ranar da asubahi kaka ga yanda aka cika masallaci ai. Manzo Allah ya zo masallaci ya ga masallaci ya cika maƙil har da waje. Yace la'allakum, wataƙila dai kun ji labarin jiya an kawo kuɗi da daddare ko? Suka ce eh, ƙwarai ku ya Rasulullah, mun ji labari. Yace shi yasa na gan ku ai a masallaci, kun cika masallaci yau. Yau ba a makara ba ai. Malam ka duba wannan sahabbai ne fa. Suka ce haka ne. Yace to ba kuɗin nake ji muku ba, za a ba ku kuɗi, amma wallahi ina ji muku tsoron fitina ta dukiya. Wani ta dalilin dukiyar sai halaka. An buɗe duniyan nan ga waɗanda suka gabace ku, an buɗe musu duniya, sun samu arziki, amma duniyar ta halakar da su. Ina jiya muku tsoron a buɗe muku hanyar arziki, kuɗi, su zo su halakar da ku kamar yadda suka halakar da waɗanda suka gabace ku. Wannan shi yake ji muku tsoro. Haka aka yi sallah Annabi ya biya rarraba musu. Akwai wani magabaci sunansa Tawus ibn Kaysan. Tawus ibn Kaysan, ba mu fiye sa wannan sunan ba, amma suna ne mai kyau. Tawus sunan wani ne, Tawus. Kamar aika aka ana cewa Dawisu ko? To shi kuma wannan Tawus. Allah saka sawa ɗanka insha Allah, in Allah ya kawo. In kuma ka gama jikanka a sa masa. Tawus ibn Kaysan ya kai ziyara wa wani mutum, kaga da yazo zai je mai ziyara, sai ya saita lokacin da ake sallar dare sai ya kai mai ziyara. Shi Dawus din ya je gidan wani abokinsa da yazo zai kai mai ziyara, sai ya je masa daidai kamar karfe 3 na dare, ku da rabi. Yana zuwa sai ya tarar da abokin nan nasa yana bacci. Yayi nisa, sai Dawus bin Kaysan sai ya tashe shi, sai ya ce da shi, ma kuntu ara anna ahadan yanamu fi sahari. Ya ce ni Dawus bin Kaysan a sanina, ni a tunanina bai kamata ina tsammanin yanzu a irin wannan lokaci mai tsada wai wani mutum musulmi zai kwanta yana bacci ba. Kai me kai ke da bacci a irin wannan lokaci? Kaji salaf, kaji magabata. Haka aka wannan magana a cikin Hilyatul Awliya da Tabaqatul Asfiya na Abi Nu'aym. To wannan bawan Allah Dawus da Allah zai kawo shi ƙasan nan ko ya kawo shi duniya wannan lokacin? Subhanallah. To ya zai ce akan mu mukan? Allah ma wa yake zuwanta? Ta ranan ma ba wata dare ba. Ta rana ta dole ma. Waye yake iya lazimtar yi salloli guda biyar duka a cikin jami'i? Waye yake iya wannan? Sai wanda Allah ya zaba. Kuma wani abun tausayi malam, abu na farko da Annabi ya ce za a fara yau mana hisabi a ran tashin kiyama shine wannan sallolin da aka gina masallaci don su. Awwalu ma yuhasabu bihi al'abdu yawm al-qiyama as-salah. Abu na farko da za a fara yau bawa hisabi ran tashin kiyama shine sallah. Wallahi duk wanda sallarsa bata yi kyau ba, bata cika ba a cikin mu, yana cikin tashin hankali da sakaci da za ka yi. wallahi kada aka same ka da sakaci akan sallar farilla, wallahi kaga sadakar ka ba ta ma amfani ba. Duk abin da ka san ke tsammanin na aikin alheri ne da zaka yi ba zai ma amfani ba in sallar ka ba ta da kyau, kuma baka sallah akan lokaci. Ga masallaci an gina amma baka amfanuwa da shi. Wajibi ne mutum musulmi ya kula da addininsa. Kai koma musulmi ma duk wanda yake ma yake wani addini, ko mutum kirista ne ma na kwarai shi ne yana lazimta yana kula da addininsa. Za a je coci yana zuwa cocinsa, abinda ya yi imani da shi ya yarda da shi. Me musulmi ya je masallaci amma a same ka kai ba can ba kai ba nan ba, baka zuwa masallaci sallah. In an ganka da himma zaka tafi kasuwa ne ko zaka je gona da an yi ruwan shuka gaba ɗaya hankalinka a tashe yake, zaka je ka zuba kana jiran Allah ya baka, amma ga Allah ya sa kai aiki kaji kai. Ya kamata mu ji tsoron Allah. Daga cikin rahmar Ubangiji, in kun ji na muku bayani na gaya muku falalar wannan sallah ta dare, to cikin rahmar Allah ladan da ya ware wa sallar dare suna da yawa kwarai da gaske, to sai ya bude mana wasu hanyoyi masu sauki wanda idan mun yi su za a ba mu lada kamar mun yi sallar da daddare. Kada na ce ma sallar dare tana ƙara mutum kusanci da Allah, sallar dare tana ƙara mutum tsoron Allah, sallar dare tana ƙara mutum daraja a wajen Allah, sallar dare tana hana mutum saban Allah, sallar dare tana bude mutum hanyar arziki duniya da lahira. Babu kai ba bakin ciki wallahi. In ka ga mutum yana cikin tashin hankali a rayuwa a gigice, to wallahi malam bai damu da yin qiyamul layl ba ne. Matukar yana zuwa yana sallah da daddare, Allah zai bashi wata nutsuwa da kwanciyar hankali ta daban. Amma ku tambayi masu yi za su gaya muku. Wanda ya saba baya iya dainawa. Kai Allah ji kan iyayenmu dattawa. Amin. Galiban zaka ga Allah ya hore musu wannan lokacin. Ana tashi, ana tabawa, ana bugawa. Ina tuna mahaifinmu tun ina yaro karami, in na rufe ido na sai in tuno. Yaro karami sai in tuno. In na tashi ina kuka sai in tarar da shi ina yin sallah. Yanzu gashi a raina ina tuna ga lokacin da nake jin ya fita ya dauki buta ya shiga banɗaki ya yi alwala. Ga buzun da yake tsaye shekaru kusan 40. Wallahi a yanzu haka ban manta ba. A lokacin muna yara ba mu san me ye wannan ba. Kuma yanzu ina tuna masa yanzu yana cikin kabari yana kwance. Allah madaukakin sarki nake roƙo wannan ibadar da yayi din Allah kai masa kabarin sa. To kai ma kai kokari dan kai tuno da kai kana yin wannan. Bai kamata manya a gida su zama kamar yara ba. In saurayi yaro ya tashi ya kwanta baya miƙewa baya kusantar Allah. Saboda samartaka da yarinta, kai da kake dattijo kana kusantar kabari. Malamai suka ce duk wanda fafurfura ta fara zuwa masa fa ana nuna masa ka shirya ne ka hada kayanka. Mofta kaya ma da sai dulluki fa. Sai ya dulku. Ka hada kayanka. Alamar furfura ta zo maka. Da da karfinka, karfi ya rabu. Da kana iya tauna kowane kashi, yanzu ku baka iya cin kowane kashi. Da komai a kawo kana ci, yanzu ku ba komai kake iya ci ba. Da kai kake kaza kake faskare sai ka faskare bishiya guda, yanzu ko reshe ɗaya ma ba za ka iya faskarawa ba sai dai yayanka. Kana kallo ana nuna maka ƙarfinka yana raguwa amma baka wa'azu ba. So ya kamata mu kusanci Allah. Duk wanda ya gagara yin qiyamul layli bai samu yin sallah da daddare ba, to kada waɗannan ayyukan da zamu faɗa su wuce masa, dan zai iya yiwa sallar daren ta wuce ma. To amma waɗannan ayyuka da zamu lissafa kar ka bari su wuce ma. Amma anan ni ba ina nufin cewa mutum ya zauna ya ki sallar dare tun daga wata gara basa an kawo ba. A'a, su magabatan mu na kwarai suna da nishadi akan duk wani wuri na alheri. Duk aikin alheri suna da himma kai. sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun koyi ilimi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya musu wasu ayyuka masu sauki ga wanda ya kasa yin aiki mai wahala to annabi ya koya mai aiki mai sauki kuma Allah ya kaddara wanda yayi wannan aikin mai saukin za a bashi kaman yayi kiyamul laili saboda annabi yana so su yawaita aikin alheri kai wancan din kai kiyamul laili kai sallar dare Abu Umama al-Bahili ya ruwaito cewa manzo Allah yana fada duk wanda dare ya danne shi ya kasa tashi ko kuma yana da dukiya amma ya zama marowaci baya iya ciyarwa kasan akwai marowata Allah ka raba mu da ruwa ana so wanda Allah ya bashi wani abu koya ne ne ya taimaki wani shi yasa aka ce mu yi aure mu tare iyali dan a nuna mana ruwa bai da kyau kaga in kai aure kai mai gida ne dole ka ciyar da matarka kaga an fara rage ruwa bayan matarka zaka haifa da dole ka zara daga dukiyar ka ciyar da dan kaga an fara rage mana ruwa zaka zo ka aurar da danka kaga an fara rage mana ruwa to wai an fara koya ma aikin alheri tun a gida ka bawa matanka ka bawa yayanka ka bawa babanka ka bawa kaninka ka bawa yayanka ka bawa kaza kaga ka fara koyan bayarwa to in ka fito waje kuma shi ma sai kai ta bawa mutane iyayen da kake bayarwa kuma iyayen da Allah zai baka amma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin duk abinda kuka ciyar ko menene Allah zai mayar muku fa yau idan ka cire naira 10 ka bada sadaka wallahi a kiyama zaka same ta Allah ba kai asara ba duk wanda yaje sai dibinin naira 100 ya kawo masallacin su ya raba wa mutane wallahi sai ya samu ninki dubu zai samu Allah zai bashi dubu ya bada 100 Allah zai bashi dubu dan alhasanatu bi ashri amsaliha har ma ila adafin kaseera ninki mai yawa kisa annabi yace ciyar da iyalinka da kake yi loma nama ɗaya da matarka za ta ci ko tuwo da matarka za ta ci ko cokali ɗaya da iyalinka za ta ci a gida lada kake samu kisa aka ce mu je mu wahala mu nemo abinci mu kawo gida dan lada ne amma fa wanda yayi niyyar lada dan wani yana ganin aikin banza yake yi aikin banza yana ga matarsa aikin banza ina ta wahala banza akan ku to kaga ka kashe kanka kai da kanka ka ce aikin banza kake kana wahalar banza to amma mu annabi ya gaya mana ciyar da iyali lada ne shi yasa musulmi idan ya hada da waɗannan salloli da ibadu da wahala ya shiga wuta ka ciyar da danka samu lada ka ciyar da matarka samu lada ka ciyar da makota ka samu lada kai amfanin gona mai yawa ka dan aunu kwano 1 2 3 buhu 1 2 3 ka ba wani shi yasa aka shar'anta mana zakka aka ce mu rinka bada zakka dan mu kori ruwa to annabi duk da haka yace duk wanda ya ruwa ya kiyace da dukiyarsa ko kuma an je yaki tsoro ya hana shi ya je yaki to ya yawaita fadin falyakthir min subhanallahi wa bihamdi kaji idan baka iya wancan to ka yawaita fadin wannan subhanallahi wa bihamdihi ga wani zikiri annabi ya bayar subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi wannan fa innaha ahabbu ila Allah min jabal dhahabin yunfiquhu fi sabilillah azza wa jalla fadin subhanallahi wa bihamdihi dinnan wallahi ya fuka ciyar da dutse na zinari kaga dutse can da kake gani to kace subhanallahi wa bihamdihi kai tamemetawa a rana sau 100 ya fuka bada sadakar zinari irin dutsen can katan dutsen nan gaicen hadisin imamu dabarani ne ya ruwaito shi a cikin mujamul kabir Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ya masa rahama ya inganta hadisin a cikin Sahihu Targhib wa Tarhib kene yanzu anan in kuna tare da ni ga wani abu annabi ya ba mu zikiri ne na samun lada zamu yi ta fadin subhanallahi wa bihamdihi akwai lada kware da gaske a cikin misalai da nake so na kawo mana saboda lokaci misali na farko shine idan kai wannan aikin to za a rubuta ma kamar kai kiyamul laili duk wanda ya sallar isha'i da asubahi a cikin jami'i duk wanda Allah ya taimake shi yayi isha yayi asuba a cikin jami'i to wannan za a rubuta masa kamar yayi sallah da daddare amma fa a cikin jami'i a masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa, Usman bin Affan ya rawaito hadisin, man sallal isha'a fi jama'atin kana ka qiyami nisfi layla, duk wanda ya sallar isha'i a cikin jam'i, Allah a cikin tausayinsa da rahamarsa zai rubuta masa kaman yayi rabin darensa yana sallah. ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة. وعندكم يسامو داما يي إيشائي يي أصباحي دو أتكين جمعي توانن كان البشرن سألا ذي چي أربو تامسا كمان دو درن سا قبادي يي صلى درن. الله أكبر. وانا إمام مالك يروي توانا حديث دا إمام أحمد دا إمام مسلم دا إمام الترمذي دا إمام أبو داود دا إمام الدارمي albishirin ku ya mutanen fiyau, a rike sallar asubahi a cikin jami'i, a rike sallar isha'i a cikin jami'i. Duk wanda Allah ya masa arziki yana lazimtan wannan hada-hada na duniya, baya hana shi ya je sallar isha'i a jami'i da asuba. To insha Allah za a rubuta masa a littafinsa na ayyuka kamar yayi kiyamul layli gaba daya. Lida, saboda haka yana da kyau mu yi kokarin kwadayin gabatar da salloli na farilla a masallaci, kuma kar mu yadda sallar jami'i ta rinka kubuce mana. Kuma waɗannan salloli ne dama aka ce munafikai ba sa san su, duk munafiki ko bai san sallar isha'i, baya kuma halattar ta. Haka munafiki baya san sallar asubahi, baya zuwanta. Ka san me yasa? A duhu ake yin ta. Damun shi munafiki yana zuwa masallaci ne dan riya, dan aga ya zo. To tunda a wancan lokacin damun isha'i a cikin duhu ake, to sai ya ki zuwa, tunda in bai zo ba za a gane ba. Asubahi ma a cikin duhu ne, sai ya ki zuwa, tunda ba za a gane ba. To sai annabi ya kwadaita ya ce, to wanda yake zuwa sallar isha'i da asuba a cikin Allah ne imani, kuma ma za a rubuta masa kamar yayi sallar dare gaba daya. Sai ka tsaya kai wa kanka lissafi, zaka iya jera sati 1, sati 2, wata 1, wata 2, kullun kana yin isha'i da asuba a cikin jami'i. Alal aqalli in wata kila azar ta wuce ma ka je gona ko ka je kasuwa ko ka je kaza wanda bai kamata ta wuce ma din ba.
Zaman na ne wallahi ta lalantar.
Wallahi ta lalantar ki sai ni da joda wuro mu wurtata ko? Wannan kan bai yi kyau ba. Ba wuta, ba lantarki, ga zafi, mutum ya zauna a gida ya ki fitowa sallah. Ba za ka tara wa kanka wahala guda biyu. Kuma in kun lura, kamar yin sallar isha'i ita kadai a cikin jami'i, za a rubuta ma ladan kayi rabin dare kana sallah ko? To haka yin asubahi ma a cikin jami'i, za a rubuta maka ladan kayi rabin dare kana sallah. Amma yau musulmi zai kwanta yi ta bacci yana jin ana as-salatu khairun minan nawmi, mudani ba zai tashi ba. Allah kiyaye. Abu na biyu, wata garabasar. Yau mun zo mu raba garabasa ne. Amin. Duk wanda yake kokarin yana yin sallah raka'a hudu kafin sallar azhar, nafila raka'a hudu, yana zuwa masallaci da wuri ya raka'a biyu ya sallama, yayi biyu ya sallama, ko kuma ma ya hade guda hudun, ya halatta kai guda hudun zama daya sallama daya, raka'a hudu zama daya sallama daya, ya halatta. Duk wanda yake wannan, annabin rahama ya faɗa riwayar Abu Salih mursalan, yace arba'un raka'atin qabla adh-dhuhri ya'dilna bi salati as-sahri, rakoyi guda hudu kafin azhar. Indai ka shirya ka seta kana yin raka'a hudu kafin azhar, to insha Allah za a rubuta maka kamar kayi sallah da daddare ne. Allahu akbar. Ibn Abi Shayba ya rawaito a cikin musannaf dinsa, Albani Allah ya masa rahama ya ce wannan hadisin hasan ne. To kaga ashe wannan ya kamata, kuma shi kuma ana nuna mana mu rinka zuwa masallaci da azhar da wuri. Wallahi ba asara bane idan ka je da wuri. Ba kai asara ba. Kafin azhar. Ka je da wuri kafin ladan ya kira, ko ladan ya kira kafin a tada sallah. Kuma wannan yana nuna a masallatai ya kamata limamai su rinka ba wa mamu dan lokaci idan an kira azhar, ba daga an kira a tayar ba, don a samu ladan wannan falalan, su samu su yi raka'a hudu din nan waɗannan rakoi guda hudu bari ku ji falalansu. An zo an fada a riwaya cewa duk wanda yake yin wannan raka'a hudu din, wallahi malam in kai raka'a hudu nan Allah zai ce wa mala'iku ku bude kofar sama don rakoi nan su shiga. Kofofin sama Allah yake ce a bude. Abu Ayyub al-Ansari haka ya rawaito daga annabin rahama, arba'un qabla zuhuri tuftahu lahunna abwabus samai, yin raka'a hudu kafin sallar azhar wanda Allah ya taimake shi ya lazumce su yana yi, to ana bude masa kofofin, ana bude musu kofofin sama directly kana gama a ce su wuce wajen Allah. Abu Dawud ya rawaito wannan hadisin da Imam Tirmidhi a cikin Ash-Shama'il al-Muhammadiyya, Sheikh Albani a cikin littafin sa Sahih Sayyid Targhib wa Tarhib yace hadisi ne hasan da gairi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce baya fashin waɗannan rakoyi guda hudu kafin azhar. In dai manzon Allah zai azhar to sai ya raka hudun nan. Malam ka duba malam hanyoyin samun rahamar Allah, amma duk mun rabka da wallahi malam duniya fa ta ɗebe mu, muna cikin ruɗu fa. In ka duba hada-hadar mu da hayaniyar mu ba ma iya yi. To ya halatta kuma karama su, idan ka makara baka samu kai ba aka tada azhar, an ida da sallah da ka fita waje kana zaman banza, wanda ka rama wannan rakoi guda hudu ka yi su bayan azhar, ka ce Allah ka karba mu. Shi yasa Annabi yana lazumtan su kwarai da gaske. Yaushe kansa ma an rawaito rama su yake yi. Nana Aisha take cewa kana idza lam yusalli arba'an qabla zuhri sallahunna ba'dahu, idan Annabi bai samu daman yin raka'a hudun nan kafin azhar ba, to bayan yayi azhar sai ya rama su. So Annabi akwai ibada, Annabi akwai son kusancin Allah, ka ji nafila ma shi rama ta yake, ba dole bane ba, amma wallahi rama yake saboda shi yana son rahamar Allah kuma yana koya mana. So yan uwana, wannan ita ce gara basa guda biyu da nake so in isar mana dangane da wato waɗannan nafilfili. Shi yasa Abu Isa Tirmidhi a cikin sunan Tirmidhi, Imam Tirmidhi, bayan ya kawo wannan hadisin yake cewa wal hadithu yadullu ala mashru'iyyatil muhafazati ala sunani allati qabla al fara'id, wannan hadisin da muka karanta muku yana nuna mana muhimmancin alazimci kiyayewa salloli na nafilfili kafin farilla da bayan farilla. Sannan wa alamti dadi waqtiha ila akhir waqtil fariida, kuma an nuna mana ashe sallar nafila din nan lokacin ta yana iya yin tsawo har a kai ta ma ƙarshen lokacin sallar farilla, ma kana iya nama nafilarka. Wadhalika li anna law kanat awqatuha takhruju bi fi'l al fara'id la kana fi'luha ba'daha qada'an, da a ce lokacin su yana wucewa ne da lokacin farilla, to da sai zamanto kaman ya zama an wajabta maka kai ramuwa kenan. So wannan yana nuna mana lalle yana da kyau muhimmatu wajen yin waɗannan salloli, inji Imam Tirmidhi. Gara basa ta uku, sallar tarawihi tare da liman. Na ce tare da liman saboda hadisin ya zo tare da liman, yace sallar asham ko sallar tahajjud. Bambancin tarawihi da tahajjud, tarawihi wanda ake bayan isha'i, kuma an ce da ita tarawihi ne saboda ana yin hutu, idan an yi biyu sai a huta, in an yi biyu sai a huta, in an yi biyu sai a huta har a yi guda goma sha ɗaya ko sha uku, shi ne aka ce mata tarawih, wanda yanzu muke yin ta kenan a azumi a gurguje. Kaji ko? Kaji malam ya ce a gurguje, eh mutane sauri a yi a gama a tafi, ba a son wahala. Amma mutum zai je banki ATM ɗinsa zai ciri kuɗi sai ya awa guda, wannan ba matsala, tunda mawa ita shi dai kan wala mushkila ai, wala dume wala yawo ki, zai haƙura ya jira. Amma sallah idan liman ma mai daɗewa ne sai ya ce kai mu ba za mu je ba, wannan yana matsanta mana wallahi. Kuma kun ga iya daɗewarku iya ladanku, wata sallar da za a yi ta da gaggawa ba abin da za a tsira da ita illa ruku'in da sujjadan, kawai za a yi ta buga kai ne kawai ba lada. ba lada kai da kake ganawa gaban Allah. Yanzu ina jin ko gaban sarkin garin ku kaje ai ba ka so ka tashi da wuri ba, a ce shugaban kasa ya kira ka zo kuna ganawa da shi, zaka so ka fito da wuri? Ai zaka so a ce kun dade yayi, mutun ne fa dan uwanka. To annabi ya ce innal musalli yunaji rabbahu, mi sallah yana ganawa ne da ubangijinsa. Lokacin da muke yin sallah mu ji aranmu kamar ga Allah a gaban mu na ganawa da shi. To yin wannan sallar tarawih tare da liman, na ce da ku tare da liman ne dan muhimmancin aje masallaci ayi. In an zauna a gida an yi mutun shi kadai ba laifi, in kuma aka hadu aka yi jam'i to wannan yayi kyau kwarai da gaske. Abizar al-Ghifari sahabin annabi ne Allah ya rada shi, yake cewa sunna mu a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Ramadan, mun yi azumin Ramadan tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace falam yaqum bina shay'an ash-shahr hatta baqiya sab'un fa qama bina hatta zahaba thuluth al-layl. Annabi bai fito muka yi sallah da shi ba, mu muna ta yi amma sai da ya zama sauran sati guda sai gashi Annabi ya fito. Wata rana da yazo muka fara fafata sallah muna bin sa, muna li yana mana limanci, wallahi sai da ɗaya bisa ukun dare ya tafi, ɗaya bisa ukun dare ana ta fafata sallah tarawih. To ina wanda suke cewa su liman ya takura musu, baya sauri. Mun lalata addininmu, mun lalata ibadanmu. Wai sallah wai kaji Allahu akbar, sami Allahu liman hamida, Allahu akbar hamida, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, assalamu alaikum, Allahu akbar, Allahu akbar. Wani wallahi a masallaci ana ba da labari da yaje bi irin waɗannan limaman masu gaggawa, amma yayi to yaje ya cika jakar tasa da kosai da koko da limami ya koshi koshin yayi yawa, da kunu ne, da ruwa ne, da zokorodo, da kankana ne, da lemo, duk wani tarkace na duniya duk ya zuba a cikin jakar tasa. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidahu, da uban timbin sa Allahu akbar, sami Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Ana yunkura sai gaji oh yana amai, ya jike mutane masallaci. Allah za mu yi wa haka yanzu? Allah za mu yi wa haka yanzu? Falalan azumin watan Ramadan din nan da Allah ya mana sakayyar da zamu masa shine wai mu ce wai muna gaggawa mu rabu da Allah, mu maza mu rabu da Ubangiji ta'ala. A'a, kada mutum ya yarda yardarwa kansa barna, wallahi koda wani masallaci ana irin wannan, to ayi wa limamin nasiha, liman ka sani amanar sallar mutane tana kafadarka. Duk limamin da yaje mutane garaje ya musu gilma, ko wai yanzu wai ba gilma ake cewa ba, wai wannan ake cewa vectara, uwar gudu kenan. Akwai masallacin da ake ce musu vectara wanda ba sa sauri, kuma wai trela zaka ko vectara zaka? To addinin mu muke masa haka. To ya kamata limamai su ji tsoron Allah, su rinka kulawa mutane ibadarsu. Liman ya zai a baka amanar sallar mutane 100 a bayanka, ka zo kana musu wasa da sallah, kana yi dan ka faranta wa mutane, dan mutane su yi ai kai dan gaggawa ne, kai mai gama da wuri ne. Kenan yaddar mutane kake nema ba yaddar Allah ba. To sai ce Annabi ya fito ya yi sallah da mu, shine yake ce mana innar rajula idza sallama al-imami hatta yansarifa husiba lahu qiyamu laylah. Duk mutumin da yayi sallah tare da liman, sallar tarawih, yayi sallah tare da liman, yayi jam'i, to za a rubuta masa kamar yayi sallar dare gaba daya. Allahu akbar. To wannan kuma shine wato larurar mutum yayi kokari yana yin sallar tarawih nan, ko yaya ne ne takura ka rinka yi, ka bi liman. In dai kayi tarawih tare da liman, to a wannan daren an rubuta ma ka cinye kamar gaba daya daren kake yin sallah. Wannan yana nuna mana mu yi kwadayi akan wannan aikin alheri. Manzo Allah ya faɗa a hadisi, man qama ramadana imanan wa ihtisaban, duk wanda ya tsaya ya yi sallah ta ramadana, sallar tarawih, yana mai imani da Allah, yana mai neman lada, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, an yafe masa abin da ya gabata na zunubinsa gaba daya. Hadisin Imam Ahmad ya rawaito shi da Imam al-Bukhari da Muslim da Imam at-Tirmidhi. Wannan sallar tarawih tsayawanta ka yi ta gaba daya a watan Ramadana, a yi da kai za a yafe ma zunubinka gaba daya, duk laifin da kai Allah zai yafe ma. Akwai falala da ta wuce wannan, musamman Allah ya ya datar da kai ka samu Lailatul Qadri. Lailatul Qadri khairun min alf shahr, a goman ƙarshe kenan sallar tahajjudi, wanda ya kamata idan ba ma yi a ƙauyukan mu rinka raya masallatan mu muna wannan sallar tahajjudi. In ba ku yi ba fa mutane fa bacci suke zuwa su yi, amma in an daure mutum 2 3 4 5 6 7 suna fitowa, wani ma zai ji tunda ana fitowa shi ma zai fito karfe 1 nan ya daure yayi. Amma wallahi wani in yaje ya shiga gida ya shiga bargonsa, wallahi ba zai tashi ba sai Lailatul Qadrin ta zo yana cikin mayafi har ta wuce. Lailatul Qadrin nan sallar da ake yi sallar dare, Lailatul Qadri guda ɗaya in ka dace da ita, Allah zai rubuta maka kaman kayi wata 1000 kana ibada. Wata 1000 alisafin da aka yi shekara 80 da wani abu shine wata 1000 din. Shekara 80 da wani abu za a rubuta maka a littafinka kana yi wa Allah bauta, kuma duk Allah ya karba. To kuma duk wanda ya tashi a goman ƙarshen nan duk aka yi sallah da shi, to insha Allah ya dace da daren Lailatul Qadri. Abu na hudu cikin garabasa, yau dai muna diban garabasa, karanta ayoyi 100 a cikin dare. Ka zaɓi aya 100 ko a cikin Baqara ko Ali Imran ko dai meye, ka buɗe Qur'ani alal ƙalli a dare ɗaya ka karanta aya 100. Tamimud Dari sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace annabin mu annabin rahama ya gaya mana cewa man qara'a bi 100 ayatin fi lailatin kutiba lahu qunutu layla, kutiba lahu qunutu layla. Duk wanda ya daure a dare daya, Allahu akbar, ya bude Qur'anin sa ya karanta aya 100 ya rufe Qur'ani, to za a rubuta masa kaman yayi qiyamul layli a wannan dare. Haka in ma kana ganin ba za ka iya tashi ba, to yi kokari kai murajaar aya 100. Ko wanda Allah ya bashi Qur'ani yake karanta aya 100. Wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito shi da Imam Darimi Albani yace hadisi ne ingantacce a cikin Sahihul Jami'. Kenan wannan yana nuna mana muhimmancin karatun Al-Qur'ani. To ba ma 100 ba, ai kamata ya karanta sama da 100 ba. Kuma kun san me? In za a tunanin ku aya 100 nan minti nawa za ta ci mutum? Akwai wanda zai iya karanta aya 100 nan wallahi a minti 20? Wallahi ba kai minti 30 ba. Kurun fa a dare ka zaɓi minti 30 kafin ka kwanta bacci, in dai dare ya yi ba a sallah ba, kawai karatu. Ko kuma cikin dare ka tashi ka farka, ka ba wa Allah minti 20 minti 30 ka karanta aya 100, za a rubuta ma kamar kayi qiyamul layli. Wai mun yi mutane wallan, ga hanyoyin samun rahama, me yasa muke rabkana? Mutane kurun kowa ya shiga gidansa ya rufe, in wanda Allah ya musu wadata ne an kunna inji an saki AC ana jin daɗi, an manta da Allah an manta da kabari. In bacci ne akwai dogon bacci a gabanka wallahi, tunda Allah ya duniya aka mutu ake mutuwa ana kabari, ina wanda suka mutu duk suna kwance. To akwai bacci wanda ko juyi ba za ka yi ba a cikin kabari, dogon bacci. Ina babanka yau shekararsa 20 da mutuwa, ina yayanka yau shekararsa 7 yana nan ka binne shi a rami yana ta bacci har 40 ma 40 yana cikin ƙasa, kai yanzu ga ka anan ka samu kana zagayawa, ka tsaya ka nemi aljannaka ka nemi lahirarka ka samu kwanciya mai kyau a kabarinka ka rafkana. Kuma mutuwar ba a gaya maka yaushe za ka yi ta, kana lafiya ka kalau sai ka mutu. Mutane nawa suka mutu da ciwon sauro, sauro fa da wadan karamin kwaro ne ya cije ka sai ka kashe ka. Wani tari yake kokokop kokokop da daddare kop kop yana tofarwa kop kop yana bugawa kawai sai ya mutu. Mutane nawa haka kawai suna kwanci suka mutu? Mutum yana kwanci kawai sai a ce wallahi jiya har karfe 11 dare mun kai da shi, me ya same shi? Aka ce lafiyar sa kalau, kawai an tashi an gagawan sa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai yanzu a cikin waɗannan mintunan za ka iya samun wannan, amma ina shedan ya hana ka. shi dan bai zai barka ba. Amma kar ku manta fa, a wurin mai shayi a majalisa a FC wurin hira sai mu yi awa uku ana hira, ana hiran siyasa, ana zagin mutane, ko ba ga bane ba? A banzan bazara a iska, yanzu lokacin wayoyi din nan da ake da shi, wayarka kawai da daddare kafin kai bacci, wallahi sai ta cinye maka awa biyu kana ta duba ta. Ka duba WhatsApp, ka tsallaka, ka shiga Facebook, ka shiga Instagram, ka shiga menene, ka shiga Twitter, ka shiga wane ne, kana dubawa, kana kallon hotuna kafin ka farga, sai kaga kai awa biyu a zaune, kuma wallahi ko bacci ba zai zo ma ba. Mun gamu da masifa mallam, an kawo mana masifa kuma mun fada mun zurma. Shi yasa wallahi wani lokacin wanda ma bai da ita ma ya huta. Ita sharrin ta wayan nan da kake gani, wallahi baka isa ka kwanta bacci ba, kana da WhatsApp wai baka bude ka duba ba, raka iya ba, da zai yi ba. Facebook sai wai na dade ban duba Facebook ba, kuma baya karewa Facebook din, ka ta dubawa, ka shiga can, ka ga wancan hoton ya jaka, ka dade shiga ka ga wannan, ka Yahudawa sun iya sharri wallahi. Amma yanzu nan mallam yake gaya mana a masallaci so kake ai maza maza a ga masallar tarawihi ka fita ka tafi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Za mu zo tambaya, rike tambayan ka da cijo, yanzu zan tsaya. Manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi cewa man nama an hizbihi aw an shay'in minhu, duk wanda yayi bacci bai yi wurdinsa da ya saba yana yi na dare ba, sallarsa da ya saba yana yi na dare, karatun Qur'anin da ya saba yana yi na dare, to an bashi dama zai iya rama wannan karatun aya 100 da aka faɗa bayan sallar asubahi kafin azhar ya rama. Yace faqara'ahu fi ma baina salatil fajr wa salatil dhuhr kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-layl. Wannan ayoyi 100 da ake so ka karanta a dare daya da ka manta bacci ya dauke ka baka samu dama kai ba, to idan bayan asubahi ka zauna a masallaci ko a ɗakin ka, ka kunna fitila ka karanta aya 100, to da kai da wanda yayi da daddaren duk ɗaya ne, an yi maka afwa. Wannan hadisin Imamu Ahmad ya rawaito shi da Imamu Muslim da Imamu Tirmidhi da Imamu Nasa'i da Imamu Abu Dawud da Ibn Majah da Imamu Darimi, hadisi ne ingantacce. Wani babban malami da ake ce da shi al-Imam al-Mubarak Furi, al-Mubarak Furi Allah ya masa rahama, yana magana akan wannan hadisin da na gaya mana. Yace wal hadisu yadullu ala mashru'iyyati ittikhadi wirdin fil layli. Hadisin yana nuna mana shar'antuwan mutum ya riki wani wuridi da daddare, wuridin dare. Wuridin dare karatun Qur'ani ne, wuridin dare salatin annabi ne, wuridin dare a sallar dare ne, a'a musulmi dai lalle ya samu wani abu da zai ware da daddare yana yi. Kar ka yadda fa ka mutu fa ba ka yin wani abu da daddare fa. Sayyidina Abu Bakar idan ya gaba zai iya tashi da daddare ba, da isha'i in ya gama abinsa harkarsa zai je kwanta, sai ya alwalarsa ya sallolinsa na dare, sai ya ce zan kwanta in Allah ya tashe ni shikenan, in kuma ban tashi ba alhamdulillah dai nayi wuridi na dare. Yanzu wannan al'umma sun san wuridi, yanzu mun damu da wuridi. Mutane ai an ce wuridi sai a dauka wani abu ne na bid'a, wani abu ne wanda bai hana. Abinda ake nufi da wuridi shine wani abin da mutum zai dora wa kansa ya lazimta yana yi na neman lada. Yanzu tsakaninka da Allah a matsayinka na musulmi akwai wani abin da ka ware ka dora wa Allah, ka dora wa kanka kana neman Allah ya amsa maka alƙawari ne zaka rinka yin sa kullun? Kamar misalin kayi alƙawari duk kullun insha Allahu ta'ala sai kayi, sai ka karanta aya 10, wuridi ne. A'a kullun sai ka je ka gaita mahaifiyarka, wuridi ne, ibada ne. A'a kullun da daddare zaka tashi kai sallah raka'a 10-11 ko raka'a 5 ko raka'a 3 shafa'i da wuturi, wuridi ne. In ka ga baka tashi ba to bacci ne ya dauke ka ko ba lafiya. Yanzu ba kuna da wuridin zuwa kasuwa ba? Zuwa kasuwa kullun ai wuridi ne ai. Saboda abu ne da ka dora wa kanka sai ka je, shine ma'anar wuridi. Ba kuna zuwa aiki ba? Zuwa aiki ai wuridi ne. To wannan yana nuna mana duk wanda yake musulmi ne to ya shar'antawa ya dora wa kansa wani wuridi da zai rinka yi da daddare. sannan kuma idan mutum ya kubuce masa irin karama shi koda bayan azhar ne saboda yana da wani uzuri bayan asubahi zuwa azhar yace wa anna fi'lahu ma baina salati al-fajr ila salati az-zuhri kana kaman fa'alahu fil-layl wanda ya rama tsakanin azhar da asubahi to kaman yayi ne cikin dare sai ya koyan uwana a takeicen takeicewa wannan shine gudumuwa da guzuri da nake so zan ba mu a gurguje dangane da muhimmancin kusantar ubangiji tabaraka wa ta'ala akwai karanta ayatul kursiyu akwai karanta amanar rasulu suna da falala su ma duk wanda ya karanta amanar rasulu za a rubuta mai kaman yayi qiyamul layli sannan har yanzu kyawawan dabi'a mutum ya zama yana da hali mai kyau shi ma za a rubuta mai kaman yana da qiyamul layli duk waɗannan suna nan annabi dai yayi bayani a cikin hadisai malamai sun yi rubutu Allah ya musu rahama bari mu dakata anan kar mu tsawaita muku lokaci ne na azumi abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana wa bihadhal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.